الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت على الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mama lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 24 ga watan Jumadil Ula shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 3 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 13 a bangaren lissafi suratul ra'd kafin darasi ne yau ba laifi dan tambayoyi suka iya gabata na'am
wannan mutane ne suka jaya da likita dangane da sanin abin da yake cikin mahaifa ko kuma
da yake kokarin ba da kariya ba tare da an ji wani malami ya mata ba kamar ya shiga
karkashin alƙawar Allah da ra'ayin kamar
akan menene suka jayiya da shi likita kamar sanin abin da yake cikin mafa yayin mutane suka ta ai ba mamaki kan abin ya zo haka za haka Allah yake yi shi kuma yana nan to bayani akan amsar tambayar ka zai zo a darasi ne yau insha Allah na'am wai sahu na biyu da na uku shin ta ina ya kamata ya dace ta dama ko kuma ta ko ina ana iya fara shi a takaice babu wani nassi wanda yake a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa sahu na biyu ko na uku ga ta inda ya dace a fara illa kasancewar idan mun kalli hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin da yake cikin sahihu Muslim wanda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa buhurihi wa fi sha'nihi kulli Aisha ke cewa farawa da dama ya zaman tuna kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanya takalmansa idan zai sanya takalmi yakan fara da kafar dama don haka wannan sunna ne in zaka fitar da takalma ya zaman tu an gane ko idan zaka sanya takalmi ka fara da kafar dama in zaka fitar da takalma ka fara da kafar hagu sannan tace haka nan wajen caje kansa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai sarce kansa yana farawa da bangaren dama haka ko wajen aski in za a aski kan mutum to akan fara da wannan bangaren dama wanda shine sunna haka nan koda ga mace idan za a yi kitso bangaren dama shine ya kamata a fara da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da ranar 10 ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yi jifa ya yanka hadayarsa manzon Allah ya kirayi wanzamin sai ya fara aske masa bangaren dama ya ba Abu Talha yace wannan naka ne sannan aka aske bangaren hagun sannan ya dauki wannan gashi ya ba Abu Talha yace a raba ma jama'a ash-shahid anan abin da yake nuna mana koda wajen aski ne bangaren dama shi ake fara askewa shine nan Aisha tace wa tarajjulihi wato da sarce kansa sai ta ce wa duhurihi kuma da tsarkin sa sawa'an arwalla ko wanka manzon Allah yana fara wanke gabaguwa waɗanda suke na dama an gane ko kamar yanda a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa in zamu yi arwalla mu fara wanke damurmu haka kuma ya fada ga ummu Adiya lokacin da suna wanke irsa da Allah ya mata rasuwa manzon Allah yake cewa wabda anabi mayaminiha wabi yake cewa wabi mawabi'ul wudu'i minha ku fara wanki wato gabaguwan ta wadanda suke na dama to sai ta ce wa fi sha'anihi kulli hakanin cikin lamarin sa gaba daya duk wani abu da ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce yakan fara da dama to kaga anan tunda ta ce wa fi sha'anihi kulli a cikin lamarin sa gaba daya to dan haka anan ana iya fa'idantar sabu na biyu da sabu na uku abin da ya dace a fara shi daga dama inda ita damuntawar wato na kayyata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nasi wanda yake sirri a bayyane wanda yake nuna cewa ga ta inda za a fara babu amma a wannan hadisi akan iya fa'idantar cewa sahu na biyu da na uku a fara su da dama an gane ku har zuwa nan karshe na'am
kaman sanin rajin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Da yake cewa wanda ya bishi ya shirya talauci, kamar wanda ya bishi, wannan hadisi wanda mu wuce da shi a cikin darasinmu na Riyadus Salihin kwata-kwata, wannan bai inganta ba. Na cewa duk wanda ya ce zai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya daura damara za su yi kokowa da talauci, wannan bai inganta ba, kwarai. Shi talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa ya nemi tsari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da talauci Allah ya sanya shamaki da kariya tsakaninsa da shi kwarai wannan hadisi bai inganta ba ya gabata a cikin darasinmu na Riyadus Salihin na'am waishin maimaita tahiya al ga wanda ya sujada kabli ko sujada ba adimi ne ne matsayinsa hadisin da ya zo game da sake yin tahiya idan mutum ya yi kabli ko ba adi wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne dhaifi duk hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda manzon Allah ya yi kabli ko ya yi ba adi ba a taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake yin tahiya don haka masu kansu malaman malikiya sun tafi akan cewa wato a sujada kabli wato mutum zai sake tahiya a ba'adi ne suka ce wasu malamai suna ganin zai sake wasu suka ce ba zai sake ba an gane ko to amma magana mafi inganci kwata-kwata kabli ko ba'adi babu maganar sake tahiya duk lokacin da kai sujada kabli ko kai ba'adi kai tsaye zaka salamci shi hadisin da yazo game da maimaitawa wannan bai inganta ba na me ke cewa ne
mutane su baya hukunci mu baya
wai mu baya a musulunci mu baya a akwai lokacin da take zama tilas ne kamar misali lokacin da aka nada shugaba na addini na musulunci to dole ku yi masa mu baya a ku nuna yardarku da amincewar ku akan wannan shugabanci nashi domin duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada duk wanda ya sake ya mutu ba tare da bada hadin kai da mubayi a ga shugaba na musulmi to wannan yayi mutuwa irin wanda take ta maguzanci in dai shugaba ne na musulmi aka zabe shi a matsayin kuma ya dace da shugabanci jama'a suka bada hadin kai to a matsayin ka na musulmi bai ya halatta ka ware kai masa tawaye kai ma abinda ake bukata kai masa mubaya wannan amma ana magana ga shugaba na musulmi an gane ko ba irin shugabanci bane ba shugabanci na siyasa ko da baka yarda da shi ba baka yi mubaya ba to abinda za a yi kai dai kar kai fito na fito da shi domin fito na fito da shugabanni ko da ba sa shari'a da dokar Allah to wannan kasancewar haramun ne sai idan kafircin su ya bayyana a fili wannan a wannan lokaci baya halatta wato alƙali matukar ana da fa'ana da karfin da za a iya kawar da su. Amma in babu karfin da za a kawar da su, ko da kafircinsu ya tabbata, to anan mutum sai ya ja da baya har akai lokacin da Allah zai yaye ma musulmi wannan gunci. Amma shugaba in dai a matsayinsa na musulmi ne, duk aikin da yake na ashiya, ko da baya shari'a da dokar Allah, a matsayin kuma ya tabbata dokar Allah ita ce dokar da ta dace ma jama'a, wannan dokoki na Turawa yana zartar da su ne kawai don son zuciya da bin ra'ayin wasu, amma ya tabbata shirme ne da hayaniya, to wannan ba kafiri ba ne, matsayinsa fasiki ne, azzalimi ne. Don haka kuma a irin wannan lokaci baya halatta ka yi fito na fito da shi kai masa zanga-zanga, ware sai ka yi haƙuri har a kai lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kawo shugaba wanda yake adali. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 7, wanda kafin darasi ne yau kenan za mu koma farkon aya ta 6, sannan sai mu dora akan haka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu tabaraka wa ta'ala, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana, wato wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana. Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa masu inkari game da tashi bayan mutuwa, waɗanda ba su yi imani cewa nan gaba akwai wata rayuwa ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tayar da bayinsa gaba ɗaya tun daga Adam har izuwa kiyama, ya sakauta musu da irin abin da suka shuka a rayuwarsu ta duniya. In alkhairi mutum ya shuka a wannan yini ya samu sakamako wanda yake na alkhairi, kamar yadda ya faɗa hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Idan ku sharri da mugunta mutum ya shuka a rayuwarsa ta duniya a wannan yini na alkiyama, ba abin da zai girba face sharri da mugunta, kamar yadda Allah ke faɗa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. To wannan faɗa ta cewa tashi bayan mutuwa al'amari ne wanda yake ya girmama ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka suna ganin abin ya wuce hankalinsu, yaya za a ce bayan sun mutu sun zamanto ƙasa sun ruddige, a ce kuma za a maida su a cikin wata halitta sabuwa a tada su a sakauta musu da abin da suka aikata, don haka sai suke ganin cewa wannan abu ne fa wanda bayan da za a yi hankali ya dauke shi, kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul Isra, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamabu'uthuna khalqan jadid khalqan jadida wa qalu a inna, suke cewa wa qalu وقالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. suke cewa wai yanzu idan muka mutu muka zamanto ƙasa muka zamanto ƙasusuwa waɗanda suke runtugaggu, shin yanzu mu za a tada mu mu zamanto wata halitta wadda take sabuwa? Ubangiji ta'ala yace kulce da su, kunu hijaratan aw hadida, ku zamanto wato duwatsu aw hadidan, ko kuma ku zamanto bakin karfi. Wannan Allah yana misali ne a wajen karfi, wato dutse da bakin karfi su ne dai abu waɗanda suke masu bari, wanda ƙasa ma kafin ta cinye su ana ɗaukar lokaci. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, ko ku zamanto wata halitta ta daban game da abin da ke girmama a cikin zukatanku. An gane ku? duk halin da kuka kasance to ku tabbatar da cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala mai iko ne akan rayar da ku bayan mutuwa. An gane in ka faɗa musu haka Ubangiji Ta'ala ya ce fa sai kuluna man yu'iduna, da sannu za su ringa baka amsar cewa man yu'iduna, wane ne zai sake halittar mu bayan mun mutu mun zama ƙasa. Ubangiji Ta'ala ya ce ga ya musu kulil ladhi fatarakum awwala marra, ce da su Ubangijin da ya halicce ku a farkon karo a babu ku ba tare da ya ga hotonku a wajen wani, shi ne zai sake ku bayan mutuwar. Allah ya ce in ka faɗa musu haka fa sai yungiruna ilayka ru'usahum, da sannu za su ringa girgiza maka kai suna gyada kai wai dan mamaki, suna ganin abinda ka faɗa musu ya wuce hankali. Waya kuluna matahu, kuma sai su ringa tambayar ka wai alkiyama da kake faɗa mana yaushe ce. Ubangiji Ta'ala ya ce da su a sa'an ya kuna gariba, kiyamar da nake ba ku labari nake tabbatar muku ta kusanta ta zamanto abu ce kusa a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. To dan haka shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa in ta'ajab, ya ce in har kayi mamaki game da rashin imani na mutanen ka bayan bayyanar waɗannan dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da girman kudurarsa da nuna cewa shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada, duk hujjojin da aka basu basu gamsu ba. Ubangiji Ta'ala ya ce fa ajabun qauluhum, ai abin da yafi mamaki wato shine fadar su da suka ce a idza kunna turaban, shin wai yanzu idan muka mutu muka zamanto ƙasa muka rududdige, a inna lafi khalqin jadid, shin yanzu mu muna cikin sabuwar halitta a tada mu a sakauta mana da abinda muka shuka a rayuwar mu. Ubangiji Ta'ala ya ce ula'ika masu kokonto game da tashi bayan mutuwa, allazina kafaru bi rabbihim, sune waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Wa ula'ika al-aghlalu fi a'naqihim, waɗannan in kiyama ta yi Ubangiji Ta'ala ya ce a cikin wuyayensu akwai hukumma. An gane ku? Akwai hukumma, abinda ake cewa hukumi wato shine sarka wadda ake sanya ma fursuna a fagen daga idan an cirke shi. Wannan sasiri shine za a sanya musu sarka a wuya a sha su a kai su zuwa wuta, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce yawma yusmana, yake cewa idzal aglalu fi wana idzal aglalu fi anaqihim wassalasil, wana idzal aglalu fi anaqihim wassalasil, yusahabu, yake cewa yusahabuna fi nar thumma wana yusahabu fil hamim thumma yusahabuna fi nar, kamar yadda dai can Ubangiji Ta'ala yake fada idzal aglalu fi anaqihim wassalasil. Ubangiji Ta'ala ya ce a wannan yini na alkiyama, a wannan lokaci Allah ya ce akwai hukumma wato da sarka a cikin wuyayensu. An gane yusabu na Ubangiji Ta'ala ya ce da wannan sarka za a ringa jin su domin kai su gidan wuta. Fil hamimi, Ubangiji Ta'ala ya ce cikin ruwa wanda yake mai zafi sun mafin nari su gyaru, sannan kuma a cikin wuta ne za a kona su. To shi ne a nan Ubangiji Ta'ala ya ce wa ula'ika al-aglalu, waɗannan in kiyama ta yi al-aglalu fi a'anaki, a cikin wuyayensu Allah ya ce akwai hukumma. Wa ula'ika, waɗannan ashabun nari su ne ƴan wuta, hum, Allah ya ce su fiha a cikin wuta in har an shigar da su. Ubangiji Ta'ala ya ce khaliduna, masu dawwama ne har abadan abada ba maganar fita, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa yake cewa wa ma hum bi kharijina minan nar, ɗan wuta ba masu fita bane daga cikin wuta. Can yake faɗa kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha, a duk lokacin da wato suka yi nihin a fitar da su daga cikin wuta saboda tsananin bakin ciki game da azabar da suke dandana, Ubangiji Ta'ala yace uidu fiha, sai a ƙara nutsa su cikin wuta. To dan haka kasancewar ita alkiyama abu ce wadda take tabbas, wanda bayani ya gabata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala dalilai, hatta da dalilai waɗanda suke na hankali Ubangiji Ta'ala sai da ya bamu domin mu gaskata cewa alkiyama abu ce tabbas mai zawa. Wanda bayani ya gabata babu dalilin da ya wuce ka tsaya kai tunani da hankalinka, a farko dai da babu kai waye ka, Ubangiji Ta'ala shi ya halicce mu a babu. to kuma sake musu yin zamanto abu ne wanda yake mai wahala a wajensa. Yanzu misali baturen da ya kera mota, yanzu bayan an saka ta wuta an narkar da ita, sake wannan mota zai zame masa aiki? Ba zai zame masa aiki ba. Ka kalli karafunan da ake tarawa, idan aka maida su sake kera wasu abubuwa ake na hawa. Kamar yanda yake wa huwa allazi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu, sai yake wa huwa ahwanu alayhi. Ubangiji ta'ala shi ne yake fara halitta a farko a babu ita, kuma sannan shi yake maida ta bayan ta ruddige, sai yake wa huwa ahwanu alayhi. Sake halitta shi ne ma mafi sauki ga Ubangiji kenan a tunaninmu, amma da farar da halitta da sake ta a wajen Allah duddi ne. Domin me yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. To waɗannan su ne Allah yace wa yasta'jilunaka bis sayyi'a, wato suna maka gaggawa game da mummuna ita ce azaba. Wai har ma faɗa suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ba'a da izgidi, wai azabar da yake musu alƙawari in har ba su gaskata shi ba, wai yaushe ko kuma a shirye suke a yanzu ma ta zo. Kamar yanda ya gabata, wa idza qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim. Ubangiji ta'ala yace ba mutanen ka labari, lokacin da kafirai ke fada suke addu'a suke cewa allahumma ya Allah in kana hadha huwa alhaqqa min indik, wannan alqur'ani da Muhammad yake rai cewa wai sako ne naka zuwa gare mu, in har ya kasance gaskiya ce kasantacciya daga wajenka. Fa amdir alaina hijaratan minas sama, ya Allah imana ruwan duwatsu daga sama su halakar da mu. Awi itina bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba ma abuciyar da dadi domin mu gane gaskiyar shi da kariyar shi. To dan haka shine anan Allah yace wa yasta'jilunaka bis sayyi'a, suna maka gaggawa game da mummuna ita ce saukar azaba. Qabla al-hasana, wato gabanin lafiyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a ciki. An gane ku gabanin wannan zaman lafiya da ake ciki, wato suna maka gaggawa game da saukar azaba. Wa qad khalat min qablihimul masulat, Ubangiji ta'ala yace alhadi kwa, wato hukubobi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sun kasance gabaninsu kenan na al'ummun da suka karyata manzanni. Ina mutanen annabi Nuhu da suka karyata shi, Ubangiji ta'ala ya halakar da su da ruwa wanda yake mamaku. Haka nan mutanen annabi Hudu, su ne adawa, Ubangiji ta'ala ya halakar da su da wata iska. Haka nan samudawa mutanen annabi Salih, Ubangiji ta'ala ya halakar da su wato da tsawa ta mala'ika. Ga mutanen annabi Lut wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya juyar da kasa da su, aka musu juyin waina, da mutanen annabi Shu'aib da sauransu. Shine Allah yace kar fasu manta, wa qad khalat min qablihimul masulat, lafazin masulat jami'i ne na masula. Idan aka ce masula ita ce hukuba, Ubangiji ta'ala yace tabbas hukubobi na Ubangiji subhanahu wata'ala sun wuce gabanin su a al'ummun da suka karyata manzannin Allah. An gane ku kenan su ma in suka yi su san abin da zai biyo baya. Sai yace wa inna rabbaka la zu maghfiratin lin nasi ala dhulmihim, lalle Ubangijinka wato ma'abucin gafara ne ga mutane ala dhulmihim, tare da zaluncin da suke ma kansu. Ala anan bi ma'ana ma'a, kamar yanda ya gabata wa atal mala ala hubbihi ay ma'a hubbihi. An gane ku shine yace wa inna rabbaka, lalle Ubangijinka la zu maghfiratin, ma'abucin gafara ne linnasi ga mutane ala hulmihim, tare da zaluncin da suke ma kansu. Don haka a can Ubangiji ta'ala yake faɗa kamar yadda zamu iske a cikin suratul Nahl, da a ce Ubangiji ta'ala yana kama jama'a wato da laifinsu kai tsaye, to da Ubangiji ta'ala ba zai bar mai tafiya a ban ƙasa ba. Daidai da abu ɗaya wanda yake mai motsi a ban ƙasa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai bari ba, da Allah ya halaka kowa. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. To shine anan sai yace wa inna rabbaka, lalle Ubangijinka la zu maghfiratin, ma'abucin gafara ne linnasi ga mutane ala zulmihim, tare da zaluncin da suke ma kansu. dan haka wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ka saba masa, Ubangiji ta'ala yana nan yana jiranka a madakata. Sai ce wa inna rabbaka, kuma lalle Ubangijinka la shadidul iqabi, wato mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba masa. Kamar yadda wannan bayani ya gabata akan wannan aya da makamantanta wanda sun gabata irin su inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim, wannan karantarwa ne ake ma mai kira zuwa ga addinin Allah. Ya hada tsakanin kwadaitarwa da tsawatarwa, kar ya zamanto wa'azinka kullun ya zamanto kawai sai ba mutane rumu, in kun yi kaza za ku samu aljanna, in kun yi kaza za ku yi kaza, ko kuma ya zamanto wa'azi kullun sai tsoratar da mutane da azabar wuta. Wannan rashin iya wa'azi ne. Abinda ake buƙatar mai wa'azi, wa'azinsa ya kunshi at-targhib wa tarhib, kwadaitarwa da tsawatarwa. Idan ka tsoratar da jama'a, ka firgitar da su game da azabar Allah, to yi kokari ka kawo musu abinda zai sanya wato su kwadaici rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda bayani ya gabata sura ta farko a cikin Alkur'ani haka ta karantar da mu. Da Ubangiji ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, nan yabo ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma kansa, ya zuga kansa, ya jinjina ma kansa, wanda kuma a kaikaice yana karantar da mu ne yanda za mu yabe shi. Sai ya ce ar-Rahmanir Rahim, shi ne mai haɗaɗɗiyar rahama, mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta haɗa mumini ta haɗa kafiri. Ar-Rahim shi ne mai kefantacciyar rahama a gobe kiyama, wanda ba ta shafar kowa sai mai imani, kamar yadda ya ce wa kana bil mu'minina rahima. Kaga a nan da ya ce ar-Rahmanir Rahim, wannan kwadaitarwa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana cewa mu kaunaci rahamarsa. Sai ya ce kuma maliki yawmiddin, shi ne mamallakin ranar sakamako, shi ke da wuka da nama a ranar kiyama, ba wanda yake da ta cewa in ba shi ba. To kaga duk wanda aka ce kowa da komai a hannunsa yake, shi zai yanke hukuncin da ya ga ya dace a yinin alkiyama, dole a tsorace shi. To dan haka shi ne yake cewa wa inna rabbaka, lalle Ubangijinka la zu maghfiratin linnasi ala zulmi, ma'abucin gafara ne ga jama'a tare da zaluncin da suke ma kansu, nan kwadaitarwa ne. Sai ce wa inna rabbaka, kuma lalle Ubangijinka la shadidul iqabi, mai tsananin hukuma ne ga duk wanda ya saba masa. Wa yaqulu alladhina kafaru, wadanda suka kafirce ma Ubangijinsu suna fada, laula unzila alaihi ayatu min rabbi, wai wannan wanda ke da awar annabta da manzanci, me ya hana a saukar masa wata mu'jiza daga wajen Ubangijinsa wadda za ta nuna gaskiyar manzancinsa? Ubangiji ta'ala ya ce inna ma anta, ka san da cewa dai kai munzirun, Allah ya ce kawai mai gargadi ne, zawwa da wata mu'jiza ba naka bane ba. An gane ku, zawwa da wata aya da jama'ar ka za su kaga, wannan ba al'amarin ka bane ba. Kamar yadda suka yi da awar cewa in har manzo ne da gaskiya, to me zai hana waɗannan duwatsu na Makka gaba ɗaya tafiyar da su, Makka ta zamanto kasar noma, ma'ana gaba ɗaya keta kuramu a cikin ƙasa ko ina suna gudu? Ko kuma in har yana so su gaskata shi a matsayin manzo, to waɗannan duwatsu na Makka irin su Safa ya maida musu su zinare? In har manzo ne, wai me ya hana a jefo masa wata taska ta zinare daga sama ya ringa ci? Me yasa zai ringa tafiya kasuwa kamar yadda muke tafiya? In har manzo ne da gaskiya, me ya hana ya rubuto mana wani yanki na sama gaba ɗaya ya kashe mu muhallaka? Irin waɗannan abubuwa sun kaga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai me ya hana a saukar masa wata aya, wata mu'jiza wadda za ta nuna gaskiyar manzancinsa? Ubangiji ta'ala ya ce innama anta munzir, ka san da cewa kai dai mai gargadi ne kawai, aikinka shi ne tsoratar da jama'a game da azabar Allah in har ba su yi imani da kai ba, amma zawwa da aya ba naka bane. Wali kulli qaumin ha, na ga dukkan jama'a hadin, wato shi ne mai shiryasuwa, ko kuma ka ce mai kira, shi ne annabin da Allah yake turo musu domin ya kiraye su zuwa tafarki wanda yake na gaskiya, ko kuma ya zamanto wali kulli qaumin ha. An gane ku, na ga dukkan jama'a mai shiryasuwa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Iya abinda yake kan manzanni shi ne isar da saƙo kawai, amma shiryasuwa ba a hannunsu ba take, shiriya a hannun Allah take. Kowace jama'a mai shiryar da ita shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shi ke shiryar da wanda ya ga dama. An gane, ku yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha, shi yake fatar da wanda ya ga dama, kuma shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Don haka Allah ya ce ma manzansa, innaka la tahdi man ahbabta, lalle kai baka isa baka shiryar da wanda kake son shiryuwarsa, walakin Allah yahdi man yasha, sani dai Allah Subhanahu wa Ta'ala shi yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, shi ya san su wane ne suka cancanci shiriya, kamar yadda yace laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, shiriya kala biyu ce, akwai hidayatu dalalatin wa irshad, akwai kuma hidayatu tawfiq. Hidayatu dilala wal irshad shine ai maka bayani, a nuna maka hanya ta kurai da hanya wadda take ta banza, to ka zaba ma kanka kenan wadda kaga ta dace. Wannan Allah ya mallaka ma manzanni, ya mallaka ma masu bin tafarkin su, sune malamai. Kamar yadda Allah ya ce ma manzansa, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, amma hidayatu tawfiq, a maka dace game da karbar gaskiya, wannan abu ne wanda yake mallakar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Don haka anan da yace wali kulli qaumin had, na ga dukkan jama'a mai shiryarsuwa. In ma ka dauki hadin anan kenan, annabin da Allah yake turo musu domin ya kiraye su zuwa tafarki wanda yake na gaskiya. Kamar yadda Allah ya faɗa, wa in min ummatin illa khala fiha nadhira, babu wata al'umma face sai da ya gargadi ya wuce a cikin ta. An gane ku? Ko kuma ya zaman to hadin anan mai shiryarsuwa kenan shine Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tajibu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar 'alimul ghaibi wash-shahadati al-kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar lahu mu'akibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wa'ad huwa alladhi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'a huwa alladhi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u as-sahaba thiqal wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal. Ubangiji ta'ala ke fada, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji ta'ala shike da sanin abinda dukkan wato mace take dauka wato na ciki. Lokacin da mace ta dau ciki bata san ba ta dauka, Ubangiji ta'ala amma shi yana da sanin ta dau ciki. An gane ko? Haka nan abinda ta dauka na ciki, namiji ne ko mace ce ne, dadi ne ko kuma yaya biyu ne, mai tsawon kwanuka ne ko kuma mai kwanuka ne waɗanda suke takaitattu, shin wannan ciki zai kai cikarsa ta haife shi ko kuma bari ne, shin dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne, wannan gaba ɗaya Ubangiji ta'ala shi yake da sani game da haka. Kamar yadda ya ce, ilaihi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tabau illa bi ilmi, ashahid wa ma tahmilu min unsa, Ubangiji ta'ala ya ce mace ba ta ɗaukan ciki kuma ba ta haife ciki sai da sanin Allah. An gane ko? Ita kanta sai dai in an kai wani lokaci, misali lokacin yin al'adarta ya zo ba ta ga al'ada ba, to a wannan lokaci ne za ta kyautata zaton cewa ta ɗau ciki, amma a lokacin da ta ɗau ciki ita ma ba ta san ta ɗauka ba. Don haka ya ce Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji ta'ala shi ke da sanin abinda dukkan wata mace take ɗauka na ciki, wa ma taqibul arham, kuma shi ke da sanin abinda wato mahaifa take tauyewa. An gane ko? Na kwanuka waɗanda suke na ciki, ko kuma wanda kenan ake yin barinsa kafin ya kai lokacin da yake cika, wa ma tazdad, kuma da abinda ita mahaifa take dadawa. Gaba ɗaya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ke da sanin haka. Sai ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar, dukkan komai a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, wato yana da gwalgwado. Komai Allah ya kayyade masa lokaci, ya sanya masa gwalgwadon lokaci wanda ba zai ketare ba. To dangane da nan da yace wa mata gihul al, abinda muke so mu sani dai, wato daukan ciki na mace da haife wannan ciki ilimi ne wanda yake ya kebanta da Ubangiji subhanahu wata'ala, bai ya tarayya da kowa a cikin wannan ilimi. Haka nan abin da yake cikin cikin, kamar yanda wani dan uwa ya tambaya kafin darasi, shi ma wannan abu ne wanda yake banta da sanin Ubangiji subhanahu wata'ala. Kasancewar namiji ne ko mace ce ne, dadi ne ko yaya biyu ne, wannan duka abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala. To amma ba mamaki in an kai wani lokaci a ilimin da Allah ya ba bayinsa, akan iya gane namiji ne ko mace ce ne, dadi ne ko kuma yaya biyu ne. Amma duka wannan bai ya tabbata sai bayan an daidaita halitta, bayan wucewar wata hudu. To a wannan lokaci idan aka sanya wata na'ura aka hanga, to ba mamaki akan iya gano namiji ne ko mace ce ce. Kuma wannan bayani da za a bada yakan iya kasancewa gaskiya ne, kuma yakan iya kuskurewa, an gane ko? Amma kafin a kai wato wata hudu da kwana goma, to Ubangiji ta'ala shi kadai yake da sanin cewa namiji ne ko mace ce ne. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nuqfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi 40 kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle dayan ku ana hada halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa, wato kwana 40 yana mani daga ran da wato ma'aurata suka sadu, idan Allah ya kaddara wato shigar ciki, idan wannan ciki ya shiga to mani ba zai canza ba, yana matsayin sa na mani sai ya kwashi kwana 40. Kaga irin wannan lokaci ba wanda ya sai gane cewa namiji ne ko mace ce ne, tunda yana matsayin mani yinsa. Sannan idan ya samu wannan kwana 40 sai ya canza, sai ya koma gudan jini, wannan gudan jini shi ma sai ya kwashi kwana 40 yana gudan jini. Sannan idan ya kwashi kwana 40 wannan gudan jini sai ya canza, sai ya koma wata ir tsoka, wannan tsoka ita ma sai ta kwashi kwana 40. In ka hada 40 40 su uku shine kwana 120, wata hudu kenan. Idan ya cika kwana 120 Ubangiji ta'ala sai ya daidaita halittar a cikin mahaifa, a fitar da dukkan gabaguwa. A wannan lokaci Allah sai ya turo mala'ika na musamman, wannan mala'ika a umarce shi cewa ya busa masa rai. Idan ya busa masa rai kuma za a umarce shi ya rubuta wasu abubuwa, ya rubuta iya aikinsa a rayuwarsa, shin aiki ne na 'yan aljanna ko kuma aiki ne na 'yan wuta, ya rubuta iya ajalinsa, ya rubuta kuma iya arzikinsa, ya rubuta dan aljanna ne ko dan wuta, a ranan mala'ika yake rubutawa gaba daya. To dan haka bayan cikar da kwana 120 wannan ba mamaki ana iya ganowa, ana iya ganewa namiji ne ko mace ce ce, yaya biyu ne ko kuma dadi ne, wannan ana iya ganewa bayan haka. Amma kafin haka wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda yake cewa inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Wannan suna daga cikin mafatihul ghaib wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, abubuwa biyar wanda Allah yake banta da sanansu. A cikin ayar sai yace an gane ku wa ya'lamu ma fil arhami, shi kadai yake da sanin abin da yake cikin mahaifa, cewa namiji ne ko mace ce ne, dadi ne ko kuma yaya biyu ne, shin zai rayu ko kuma ba zai rayu ba, lafiyayye ne ko kuma marar lafiya ne, wannan duka al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala. To shine anan da yace Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Ubangiji ta'ala shike da sanin abinda dukkan mace take dauka na ciki, cewa namiji ne ko mace ce ne, lafiyayye ne ko kuma marar lafiya ne, dadi ne ko kuma yaya biyu ne. Sai yace wa ma tagibul arhamu, da abinda mahaifa take tauyewa, shine al-Imam Qatada yace abinda kenan mace take yin bari kafin cikar ciki ya kai lokaci kenan sai ta yi barin sa. An gane ku? Shi ya san cikin da in mace ta dauke shi ba za a haife shi ba, dole barin shi za a yi. Wannan shi ma sani ne ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai yace wa mata zadat, wato da abinda ita mahaifar wato take dadawa kenan shine ciki da yake wuce wata tara. Tare da cewa wasu malamai suka ce idan mace tana da ciki in ta yi al'ada, to wannan shine abin da ake nihi wa mata gibul arham, kenan abin da yake tawaya domin kasancewar waɗannan jini na al'ada da yake dakatawa idan mace ta ɗau ciki, da shine ɗa yake rayuwa a cikin ciki. In ta yi jinin al'ada, to wannan ɗa zai samu tawaya, don haka ake samun ƙari maimakon ta aihu a daidai wata tara sai a samu ƙarin kwanuka, kenan gwargwadon waɗannan kwanuka da ta yi al'ada a lokacin da take ɗauke da ciki. Amma galibi in mace tana da ciki, wato ba ta jinin al'ada. Amma tare da cewa an samu dalilan da suka tabbatar da cewa mace idan tana da ciki akan samu matan da suke yin jinin al'ada, kamar yadda al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i akan haka suke, an gane ku? Hatta da akwai dalili wanda yake daga Aisha Allah ya kara mata yarda, wanda take ba mata masu ciki fatawar cewa in sun ga jini ya zo musu to jinin al'ada ne su daina sallah. Haka Aisha Allah ya kara mata yarda take ba da fatawa, kuma tare da cewa a lokacin da take wannan fatawar akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama furcik, ba a samu ba wanda ya mata inkari akan haka. Tare da cewa al-Imam Ash-Sha'bi da shi da Aba Ibn Abi Rabah su suna ganin cewa in dai mace tana dauke da ciki to ba maganar jinin al'ada, kuma akan wannan fada al-Imam Abu Hanifa yake. To dan haka an samu ɗaiɗaiku daga cikin mata waɗanda suna dauke da ciki kuma suna jinin al'ada. To in tayi wannan kwanuka na jinin al'ada, wannan shine wa mata gibul arham, kenan abinda mahaifa wato take tauyewa kenan shine na jinin al'ada kenan sai ya zo. An gane? Sai ce wa mata zidar, kuma da abinda take dadawa kenan shine na ƙarin kwanuka da ake samu wato akan kwana tara, mana akan wata tara. To dan haka wannan aya kuma ita ce dalilin da yake tabbatar da cewa, an gane ko? A ƙarƙashin da suka ce wa mata gibul arham, da abinda mahaifa take tauyewa shine akan haifi ɗa wato kafin akai wata tara, a wata shida akan iya samun ɗa. Shine kenan anan tauyewar akan iya samun ɗa a wata shida, kamar yadda aya ta Alƙur'ani ta tabbatar da haka, da Ubangiji Ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, ɗaukan cikin mace da wato yayan ɗa bayan haife shi Ubangiji Ta'ala ya ce wata 30 ne. Kenan can ku Allah ya ce wal walidatu yurdina auladakunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a, can idan muka dauki shekaru biyu waɗanda suke na shayarwa har izuwa yayi, a cikin wata 30 kenan nawa rage, kenan wata 6. Don haka malamai suka tabbatar da cewa mace takan iya haifar ɗa a wata 6, har ma wasu malamai suka ce amma fa abinda za a lissafa watanni waɗanda suke na musulunci, an gane ko? Ash-shuhurul qamariyya su ne za a lissafa. Don haka a wata 6 in ta rage kwana 3 ta aihu, shi ma wannan ba ka da ta cewa. Me yasa? Saboda a ka'ida watannin musulunci wata 12, wata 6 suke yin nasam 6 su cika, kenan a cikin wannan wata 6 akan iya samun wata 3 sun yi nasam. To dan haka kenan anan wa mata zidar shine kenan abin da yake dadawa shine wata kenan ciki ya kai wata 9. Shine sai ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar, wato komai da ka sani a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wato yana da gwargwado. Don haka dai karancin ciki wata 6, gaya shi kamar yadda wasu malamai suka tafi shine wata 9, tare da cewa su al-Imam Malik da wasu daga cikin malamai suna ganin su al-Imam Shafi'i, su suna ganin shi al-Imam Shafi'i yana ganin cewa ciki yakan iya zamantowa wata shekara 4 a cikin cikin mace, ma'ana ciki yakan iya zama shekara 4. Shi al-Imam Malik yana ganin cewa har ma shekara 5 ciki yana iya kaiwa, tare da cewa ita Aisha tana ganin cewa a shekara yana iya kaiwa shekara 2. Wasu malamai suna ganin cewa har ma shekara 6 har zuwa 7 akan iya samun ciki ya kwanta. To tare da cewa wasu malamai sun watsar da waɗannan magana, me yasa? Saboda babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa ciki zai iya kai shi zai iya wuce wata 9 kamar yadda aya ta Al-Qur'ani ta nuna cewa karancin ciki wata 6 kenan gayar shi ko sai a dauke shi wata 9 an gane ko kamar yadda wannan aya ta nuna wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra to dan haka kasancewar anan kuma hatta da bincike wanda yake na ilimin zamani wato ya tabbatar da cewa shi kanshi jinin al'ada yakan dakata zawwar shiga mace a sanadiyar wato wani sababi ne yake faruwa in ma sababi wanda yake na shayarwa kamar yadda abu ne sananne wanda galibi mace in tana shayar da da to ba ta jinin al'ada sai ta kai lokacin da ta yayi mafi yawa haka ne sannan kuma wani lokaci rashin lafiya yakan jinkirta zawwar jinin al'ada haka kasancewar kwayaye waɗanda suke na halitta an gane ku wanda kenan suke zawwa a cikin cikin mace wani lokaci sukan dan samu wato shine jinkiri sai ya zamanto jinin al'ada ya dakata to a irin wannan kwanuka da mace ta dauke bata yi jinin al'ada so da yawa wata takan iya zaton cewa tana da ciki ne sai akai lokacin da kuma waɗannan kwayaye na halitta su zo kai tsaye kuma ta samu ciki idan aka hada da waɗannan kwanuka da suka gabata wanda bata yi jinin al'ada da kwanukan da za ta yi nan gaban ciki sai a yi zaton cewa duka waɗannan kwanuka gaba ɗaya a matsayin tana da ciki ne alhali shi kuma kenan ba ciki bane don haka anan ka'ida suka ce ciki baya wuce wata 9 an gane ku ciki baya wuce wata 9 don haka shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa ya ma zafafa akan haka yake cewa duk mutumin da ya ce ciki yana wuce wata 9 yace wannan kasancewar magana ce wadda take ta banza kuma wadda ta ci karo da nasi wanda yake na Al-Qur'ani saboda Ubangiji ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wal walidatu yurdina auladakunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a don haka maganar cewa ciki zai iya zama shekara 2 kamar yadda wannan hadisi na Aisha wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda kuma su sa'ad Imam Malik suka tafi akan cewa shekara 5 al-Imam Shafi'i yana ganin shekara 4 wasu malamai suna ganin shekara 6 shekara 7 wannan duka magana ce wadda babu wani dalili akan ta kenan irin wannan illa ta jinkirin zawwar jinin al'ada idan yake zawwa a lokacin shi aka kwashe wani tsawon zamani mace sai ta yi tsammanin tana da ciki alhali ita ko ba ta da ciki an gane ko lokacin daukan cikin ta in yazo waɗannan kwayayen halitta suka zo kai tsaye ta dau ciki kenan shine sai a lissafa da duk waɗannan kwanuka da suka wuce da waɗanda za su zo sai a ce ciki ya zauna shekara 2 wani shekara 1 wani shekara 3 ko sama da haka duk da cewa akwai hikayoyi da suke kawowa cewa wani ya zauna a cikin mahaifiyarsa shekara 2 cewa hatta da shi al-Imam Malik cewa sai mahaifiyar shi ta dau cikin shi shekara 2 da irin wasu wanda ake cewa an haife shi da haƙoransa 30 da wasu abubuwa waɗannan dai duka hikayoyi ne to shine dai anan da yace wa mata gibul arhamu da abinda mahaifa take tauyewa kenan shine da da ake aihuwa a wata 6 ko kuma abinda mahaifa take tauyewa shine kenan na kwanukan ciki in ma ka dauka a matsayin bari ko kuma kwanuk abinda take tauyewa kenan na jinin al'ada da yake zawwa ga mace mai ciki wama ta zidane da abin da yake karuwa in ma da da yake kai cikarsa kenan shine wata 9 ko kuma abin da yake karuwa na ɗan kwanuka akan wata 9 kenan bayan waɗannan kwanuka da ta yi na al'ada shine sai ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar dukkan komai a wajen Ubangiji ta'ala wato yana da gwargwadon lokaci wanda baya wucewa don haka kasancewar mun karanta ayar cewa wala tadau illa bi ilmi wato mace ba ta aihuwa sai da sanin Allah don haka kasancewar cewa ga yakan kat a lokacin da mace za ta aihu wannan shi ma ilimi ne wanda yake banci Ubangiji subhanahu wataala so da yawa mace za ta je likita ya ba ta wasu yan kwanuka ya ce ba za ta wuce sati ba za ta aihu akalla sai ta kwashe sama da wata guda wata ba sai a ba ta tsawon lokaci a ce sai rana kaza za ta dawo tana dawowa gida ko akan hanya ta aihu shi kuma ya bata sati guda ko ya bata sati biyu ko sama da haka kenan shi ma sanin katkin lokacin da mace za ta aihu wannan shi ma al'amari ne wanda Ubangiji subhanahu wataala shi yake banta da sanin wannan sai dai wasu alamu suna iya nuna ma likita ya san cewa aihuwarta ta kusa an gane ku a iya hashashin sa yace ba za ta wuce ba sati guda ko sati biyu ko sati uku yakan iya kasancewa kuma yakan iya sabawa amma sanin ga lokacin da mace za ta aihu wannan al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji kuma hakanan sanin lokacin da za ta dau ciki shi ma wannan sani ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da a sanin abin da yake cikin mahaifar kafin a kai lokacin da za a daidaita halitta a busa rai shi ma wannan ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka yace wa kullu shay'in inda kubi miqdar komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana da gurgudan lokaci wanda ya kayyade masa kamar yanda yace inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar sai yace alimul ghaibi Ubangiji ta'ala shi ne masanin dukkan wani abu wanda yake fake was shahadati da abin da yake bayyane alkabir Ubangiji ta'ala shi ne mai girma wanda dukkan komai da ka sani kuma bayan Ubangiji ne almuta'al kuma shi ne madaukaki wanda yake sama da komai sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi Ubangiji ta'ala yace duk ɗaya ne daga cikin ku wanda ya buye fada da wanda ya bayyana wanda ya fito fili ya fada da wanda ya buye gabaɗaya a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗaya ne an gane ko ba su da bambanci da wanda ya buye alkhairi da wanda ya bayyana shi da wanda ya buye sharri da wanda ya bayyana shi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba su da bambanci don haka yace wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa shine yace sawa'un minkum man asarra al qawla duk wanda ya buye fada daga cikin wa man jahara bihi da wanda ya bayyana ta dai ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba bambanci an gane ku sai yace wa man huwa mustakfin bil layli wato da wanda yake buya a cikin duhun dare mutumin da zai zauna a gidan shi ya fake wasarihun bin nahar wato da wanda ke tafiya a cikin yini mai kai kawo a wajen sana'arsa Ubangiji subhanahu wa ta'ala duka masani ne game da su kenan da abinda muke bayyanarwa na maganganu da abinda muke koyewa da wanda yake fakewa a cikin duhun dare da wanda yake kai kawo a cikin yini gaba daya ba bambanci a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin masani ne game da kowa da komai duk abinda yake cikin samai da abinda yake cikin kasai baya koyewa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace lahu wato na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu'aqibatun wato mala'iku waɗanda suke masu baki baki ko kuma kace mu'aqibatun masu biya min bayni yadayhi wato gaba ga dan adam kenan shi wancan mustakfin bil layli wa sarihun bin nahar wanda yake kuya a cikin dare da wanda yake kai kawo a cikin yini kowa da kasani daga cikin su akwai masu biya na mala'ikun Ubangiji subhanahu wa ta'ala min bayni yadayhi gaba gare shi wa min khalfihi wato da bayan sa yahfazunahu min amrillah wato suna kare shi game da wato da izinin Allah kenan anan lahu in ma kamai da zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan Ubangiji ta'ala shi yake da waɗannan mala'iku mu'aqibatun waɗanda suke kenan masu baki baki kenan mina ta'qib ne idan aka ce at-ta'qib shine baki baki ko kuma biyo baya kenan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada mana cewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna baki baki game da mu akwai mala'ikun da Allah yake wakilta su game da kula da bayin sa a cikin dare wadan akwai kuma wanda Allah ya wakilta su kamar game da kula da bayin sa a cikin yini wanda waɗannan mala'iku suna haduwa a lokacin sallar asuba wato da lokacin sallah ta al'asar an gane ko idan waɗannan mala'ikun da suka zo a lokacin al'asar kenan in lokacin asuba ta yi kenan wasu mala'iku sai su zo su canji gurbin su waɗannan waɗanda suka kwana sai su koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala da abinda suka dauka na ayyukan bayi sannan waɗannan wanda suka sauka a lokacin asuba su kuma za su kai lokacin la'asar in sun kai lokacin la'asar wasu mala'iku kuma sai su zo su canje su wannan su ne ake kira da mu'aqiba to dan haka kenan su mala'ikun da suke baki baki duk dan adam da ka sani yana da mala'ika hudu wanda Allah ya wakilta game da shi akwai mala'iku guda biyu wanda Allah ya wakilta su game da rubuta ayyukan bayi kamar yadda yace wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalu wanda shi mala'ikan dama Allah ya wakilta shi game da rubuta kyawawan ayyuka na bawa, nahagun Allah ya wakilta shi game da rubuta miyagun ayyuka na bawa. Sannan akwai mala'ika biyu, daya na tafiya gaban dan Adam, ɗaya kuma a bayansa. Wanda ku kana kwance, ku kana zaune, ku kana tafiya, waɗannan mala'iku akwai ɗaya a bayanka, ɗaya a gabanka, wanda dukkan wani abu da ka sani wanda zai iya cutar da kai na ƙwari ko wani naman dawa ko wani aljan ko wani mene ko ma menene ko hadari, to waɗannan mala'iku su suke kare ka da izinin Allah. Amma in alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo, dole za su kauce abinda Allah ya zartar da shi na hukunci, dole sai ya tabbata. Wannan kuma tausasawa ce game da bayi, rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya wakilta mala'iku masu kula da lafiyar mu, waɗanda suke kare mu game da dukkan hadirra. Don haka wani hadarin in abu ya zo, sai ka yi mamaki yaya aka yi wane ya kauce, wannan duka al'amari ne na Allah. To shine yace lahu na ga Allah kenan, anan in ka mai da damiri zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kenan lahu Ubangiji ta'ala yana da mu'akkibatun, wato masu biya na mala'iku gabawa kenan, min bayni yadayhi gaba gare shi, wa min khalfihi da bayan shi shi bawa, ya hafadunahu suna kiyaye bawan, min amrillahi min anan kenan, bi ma'ana bi ma'anal ba ay yahfazunahu bi amrillahi, suna kiyaye shi da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da izininsa. Amma in alkadari ya zo, dole za su kauce. Ko kuma lahuna gabawa mu'akkibatun, wato mala'ikun Allah waɗanda suke masu biya, min bayni yadayhi kenan gaba gabawan, wa min khalfihi da bayansa, yahfazunahu suna kiyaye shi, min amrillahi wato da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, lalle Ubangiji ta'ala baya canza ma jama'a abinda ke tare da su, wato na aminci da zama lafiya da dukkan wata ni'ima, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai sun canza abinda ke kawo nan su, kenan sun ketare dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun saba masa, sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya canza wannan ni'ima ta koma uguwa. Don haka ni'ima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan abu ce wadda Ubangiji ta'ala ya jaddada ma bayinsa, amma ba komai bai ke canza ni'imar jama'a suke ciki face saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda aya ta gabata tun a cikin suratul baqara, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab. Don haka kenan shine yace inna Allah, lalle Ubangiji ta'ala, la yughayyiru ma biqaumin, baya canza ma jama'a abinda ke tare da su na ni'ima ta koma uquba, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sai sun canza abinda ke kansu kenan na tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in sun saba masa sannan uquba ta biyo baya. Amma kar mu fahimci cewa sai in kai laifi ne sannan uquba za ta zo, uquba tana samun wani wato a sanadiyar laifin wani, kamar yadda yace zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Dan haka wani yakan iya yin laifi, Allah ya kama wani da laifin wani, wasu su yi sako, hukuma in ta sauka to ba ta kebantar waɗanda suka saba ma Allah gaba ɗaya da waɗanda suke na ƙwarai da waɗanda suke na banza, wato take hadawa. Shine sai yace wa idza arada Allah bi qaumin su'an, in Allah ya nufaci wasu jama'a wato da wata mugunta, ita ce azaba ko rashin lafiya ko talauci, falama raddala, wato ba wanda ya isa ya maida wannan mummunan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufaci bayansa. Duk waɗanda Allah ya nufi su da wata azaba ko wani kunci, to ba wanda ya isa ya maida. Wa ma lahum min dunihi min wal, kuma ba su da wani majibinci da zai jibinci lamarinsu koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan in tsananin ya samu bawa, wannan nihi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma babu inda zai fake a yayi masa wannan tsanani face zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka da yace wa idza arada Allahu bi qaumin su'an, in Allah ya nufaci wasu jama'a da wata mugunta, falama raddala, ba wanda ya isa ya maida wannan mugunta ya hana ta same su. Sai yace wa malahum, kuma su wanda wannan mugunta ta same su, azaba ko talauci ko rashin lafiya ko wani tsanani, ba su da minwalin wani majibinci da zai jibinci lamarinsu ya yayi musu abinda suke cikin duniya koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. sai yace huwal ladhi yuriikumul barqa, shine ubangijin da yake nuna muku walkiya, khaufan wato dan tsoratar da wadanda suke matafiya, domin matafiyi idan ya ga hadari ya gangamo yana walkiya, to yakan dan samu furgici. Me yasa? Saboda idan ruwa ya sauka zai cutar da shi, wa bama kuma dan kwadaitarwa ga wadanda suke zauna a gida, domin duk wanda yake zauna idan ya ga hadari yana walkiya, musamman wanda yake manomi, to zai ringa kwadayin saukar ruwa domin rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wayin shi ushaba sikal, Ubangiji ta'ala shi ke halittar girgije wanda yake mai nauyi game da dauke, wanda yake asikal mai nauyi, wanda yake dauke da ruwa. So da yawa sai ruwa ya zo ya sauka ya wuce, kaga wani sabon girgije ya zo kuma sannan ya maimaita ruwa. Wannan girgije Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake halittar sa. Shine anan da yake huwal ladhi yuriikumul barqa, shine Ubangijin da ke nuna muku walkiya, khaufan wato dan tsoratar da wasu daga cikin bayin sa, kamar matafiya, kamar wanda ya shanya wani abu yana bukatar abu ya bushe, in girgije ya taso tsoro yake wannan girgije ya zo, domin in aka yi in ruwa ya sauka kenan shi ya kwana a ciki, saboda duk abin da yayi wannan zai zama asara. Wa kama an ko kuma dan kwadayin wato rahama ta Ubangiji. Wayin shi ushaba sikal, Ubangiji ta'ala shi ke halittar wani girgije wanda yake sabo, wanda yake dauke da ruwa mai nauyi, sai ya ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, wato mala'ikan da ake kiran shi ar-ra'du na tasbihi bihamdihi da yabon Allah, in ya ce subhanallahi sai ya ce wa bihamdihi, wal mala'ikatu, haka nan mala'iku suna tasbihi, min khifatihi, wato saboda tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa yursilu sawa'ika, Ubangiji ta'ala shi ke aiko da tsawa, as-sawa'iq jam'i ne na sa'ika, ma'ana wata wuta da take fitowa daga cikin girgije idan an yi walkiya, fa yusibu biha man yasha'u, Ubangiji ta'ala sai ya samar da wanda ya so daga cikin bayinsa, wannan wuta ta sauko ta same shi ta kona shi. Wa hum yujadiluna fillahi, Ubangiji an gane ku, wa hum Ubangiji ta'ala yace su mushrikai suna jayayya fillahi game da kadaitar Allah a cikin ibada, dukkan waɗannan abubuwa sun san Allah ke yi, amma ba su gushe ba, suna jayayya game da cancantar shi a wajen kadaita shi a cikin ibada. Sai ya ce wa huwa alhadi, ko shi Ubangiji ta'ala shadidul mihal, wato mai tsananin karfi ne wanda ba a gagarar shi, ko kuma shadidul mihal kace mai tsananin ukuba ne ga duk wanda ya saba masa. Waɗannan dai duka dalilai ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bamu a bisa cewa shi ya halicci kowa da komai, kuma shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada, tare da cewa waɗannan dalilai ba sa amfani ga wanda Allah bai nufaci shi da shiriya, domin dalilan da Allah yake tabbatarwa a nan duk dalili ɗaya ya isa ya nuna maka cewa Allahn da ya halicci wannan abu shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada. Nan ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.